بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أقار جدد قديمك الله سبحانه وتعالى بقوة مقومي ديقام سافية تلا رضا أيوة ألمسوا سافية الخميس يومنا 22 دوت رمضان وجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بشكر دبو دفلي خدر سلاتين دتا عند جدامي الذي أيوه بكر دوت انشد شكرة دبو بي دبو مشاتفة من داود انشي قبدا تفسير القرآن من جرمى التفسير الموضوعي كما عندما تلقوا أخواني إيبس كذباتا kafinmu je ga ayan da ya kamata mu karanta a yau a kodin su takaddu da aka bani su kwana biyu baya wanda yake kamar tambayoyi ne zan ce ko jawo hankali ne. Wannan tambaya ta farko ko takadda ta farko suna cewa malam dan Allah ina so a jawo hankalin samari ne game da illar zagin malamai musamman dangane da abin da ya faru game da furucin da Sheikh Ahmad A. Gumi yayi akan masoya shugaba Buhari. Duk ina tsammanin duk da yake shi ma bai kamata yi wannan furuci ba. Na gode Allah ya saka da alkhairi ma. Kaji wannan shi ne lokaci na farko da aka aiko so a jawo hankalin samari game da zagin malamai musamman abin da ya faru a furucin da daga gumi ya yi. To na farko ban san furucin da ya yi ba. Na biyu ban san abin da su samarin suke faɗi ba. To kaga ba ka hukunci da abin da ba ka sani ba. Illa kawai gamammiyar magana da zan yi a nan ita ce shin naman malamai cin guba ne. Suna cewa lahumul ulama masmuma, naman malamai guba ne. Kamar yadda ka san idan mutum ya ci guba zai halaka, zai mutu. To haka nan wanda ya tasa malamai da zagi da batanci babu shakka wannan shi ma halakaci ne tababbe ne. Amma yana da kyau mu fahimci waɗansu malamai ake nufi. Sune al'ulama rabbaniyun, malamai na gaskiya waɗanda suka tsaida addini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko. Malamai na sunna suna cewa babu giba a cikin al'amarin malamin bid'a. Duk malamin da bid'a yake da'awa zuwa gare ta, to babu giba a kansa. Don an faɗi laifinsa, an faɗi aibinsa, an kore mutane daga sharrinsa, wannan ba giba bane. Amma malamai na Allah wanda suke da'awa zuwa ga Allah, duk wanda ya tafa su yana zagin su ko da kurakurai suka yi. Kurakuran su ana fatan sun gina shi ne akan ijtihadi, da haka ana fatan idan sun yi daidai ladan su guda biyu, idan sun yi kuskure suna da lada ɗaya. Shi dai malami na Allah babu wata kofa ne da za a ce wai ya tashi a tutan ma'aku, ko dai daidai ne Allah ya bashi lada yanki guda biyu, ko kuma ya kuskure Allah ya bashi lada yanki guda. Amma su malaman bid'a babu giba a kansu. Abin da ya sa na kawo wannan shimfiɗa shi ne malamai suna suka ta ba kowane mai da'awan malinta ko mai rawani ko mai zama a kujera ne yana tasiri ke amsa sunan malinta ba. Akwai wanda malintan shi yana kira zuwa ga bid'a ne. Ko dai ka tuna malami yana kira da cewa alqur'ani mai girma ba maganar Allah ba ne, wannan malamin bid'a ne. Irin wannan babu giba a kansa. Ɗaya yake mas'ala ta biyu shi ne na san gamammun bayanai da shi da Tagumi yake yi musamman a kan shugaban ƙasa. To wannan tafarkin da yake bi kuma ba tafarkin ahlus sunna ba ne, tafarkin in bid'a ne. Da haka dole shi malami ya tsara nashi sashin abinda Allah ya ɗora mishi, sannan shi ma ya cancanci a tsare mishi nashi haƙƙin. Da ya kasance ya ɗauko mazhaban khawarij yana so ya kiranye mutane akan ta shine ko dai akan membari ko akan kujeru na karantarwa a rika zagin shugabanni ana bata su wannan ba ta farkin magabata bane ba ta farkin ahlus sunna bane babu laifi idan shugaba bai daidai ba idan akwai hanyar da za ka yi masa nasiha kai da shi abin da ya wajaba a cikin shi idan babu hanya sai dai kai mishi a bainin jama'a to babu laifi a yi masa gyara a bainin jama'a domin irin wannan ya zo daga magabata da dama yin ma shugabanni gyara a bainin jama'a amma kuma ta yanayin da ke nuni akan cewa ana nufin shiryansu ne da dawowarsu kan tafarki ba ana nufin fata su ne da kiyayya ba wanda shi na sani a shekarun baya ba yau ba sun shekaru kusan goma baya in ka dubi irin matsayin shi akan shugaba Buhari kuma akwai ta kiyayya ce take tsakani ba akan matsalar mai gyara ne ko daidaita shugaba ba har akwai lokacin da ya zo ta mishi da hukuncin kifa lokacin da aka yi zaɓe shekara ta 2007 shugaba Buhari ya kai ƙara kotu ya amfani da wannan ya ce wajibi hukuncin kifa ya hukunsa ire-iren waɗannan abubuwa kaga wannan ba magana ce ta hankali ga malami zai zo yana yin ta akan kujera duk wani abin da zai motsa talakawa su yi bara'a su yi baran-baran da shugabannin su haramun ne malami zai zo min bari ne ko kan kujerar ka ta karantar da haka wanda ya kira ma kan shi ruwa shi ruwa ka duka musamman kuma ya tashi akan tafarki na ahlus sunna wallahu a'lam matsala ta biyu ko tambaya ta biyu tana cewa da Allah muna sa irin cikakken bayani akan sallar tarawihi da sallar tahajjud shi mai tambaye ke cewa ya ji an ce in dai ya yi sallar tarawihi to ba ku wata ƙofa kuma da zai samu dayan yin sallar tahajjud da haka sai dai ya ɗauki ɗaya ko dai ya sallar tarawihi ko kuma ya yi sallar tahajjud ba a yin tarawihi kuma a zo a yi tahajjud da kan to ya ce da Allah yana neman a yi masa ƙarin bayani a kan wannan kuma aka yi masa ƙarin bayanin don kamar yana cewa idan tabbas ba a haɗa sallar tarawihi da sallar tahajjud to a kawo mishi dalilin da yasa ba a haɗawa duk da kasancewa ka gama ne kamata ya tambaya ba wanda suka ce mishi ba a haɗawa ne kamata ya kalle su hujja ba ni kawai ina zaman zamana a ɗora mun nauyin da bai shirya ba yawwa to wallahu a'lam wato matsalan sallar tarawihi da sallar tahajjud a mafi yawan lokaci mun fi kiran sallar da ake yin ta a farkon dare a matsayin tarawihi sallan kuma da ake yin ta bayan an yi bacci ita kuma ana kiranta tahajjud a shar'anci ana kiranta tahajjud ne saboda an sa kokari matuƙa sannan aka iya yin ta domin ana bacci aka yanke bacci aka tashi aka zo kuma aka fuskanci sallah to wannan magana da shi wannan dan uwa ya ji yana da alaka ne da wancan hadisi na nana Aisha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba karawa ba ko a cikin Ramadan ko a bayan Ramadan ko a wajen Ramadan ko a cikin Ramadan in dai a sallan dare ne annabi bai taba karawa a kan raka'a 11 wannan hadisi ne sananne a cikin Bukhari da Muslim a cikin dai Bukhari musamman da sauran littattafan hadisi to ba kuma riwayar sayyidina Abdullahi dan Abbasin da ya hakaito manzon Allah ya yi sallar raka'a 13 a cikin dare to akan wannan sai waɗansu daga cikin malamai suna fahimtar cewa kenan baya halatta yin ƙari akan raka'a 11 ko raka'a 13 da dare duk sallar da za a yi in dai qiyamul layli in dai sallah ce ta dare ta nafila to baya halatta a ƙara akan raka'a 13 idan ka tsami irin sallar da mutum ke idan ya shigo masallaci wannan ba ki da cikin qiyamul layl wannan ta iya tilmas amma qiyamul layl to ba a ƙara akan raka'a 11 ko raka'a 13 waɗannan waɗansu tsararru daga cikin malamai sun fahimci wani tsararrun malamai tabbas sun fahimci baya halarta a yi ƙari akan wani amma da dama daga cikin magabata salafus salih tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'in da waɗanda suka rufa musu baya ko kuma sun tafi akan halarci akan ƙari akan raka'a 13 waɗansu kuma malaman sai suka ce idan za a yi sallah sallah mai tsawo irin yadda ita na nan Aisha ta sifanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce yakan yi raka'a 4 har ka tambayi tsawonsa da kyansu in ya gama sai kan sake raka'a 4 kar ka tambayi tsawonsa da kyansa sannan ya rafa'u ka ga goma sha biyu to sai suka ce idan za a yi sallah irin wannan sallah ga tsawo kuma ga kyau sallan an tsawaita karatu a ciki an tsawaita ruku'u an tsawaita sujada kuma an kyautata ta to lalle idan za a yi irin wannan to ba za a yi kari akan rafa'u goma sha biyu amma idan za a karanta surori kanana ko ayoyi takaitattu ayoyi goma sha biyar goma sha biyar yau ɗin su daga cikin malamai sai suna ganin cewa za a yi yin ƙari a kan wannan suka ce dalilin su shine salatul layli mahduna mahduna annabi ya yi tsalaki sai sallar dare raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu bai iyakance ba kawai a ƙarshe sai ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya ji tsoron fitowar alfijir to sai ya sallaci raka'a ɗaya sai ta zama mishi wuturi a kan abin da ya riga ya sallama ala ayi hal wannan wata matsala ce wacce take mai sauƙin al'amari wanda ya ga cewa zai sallan tarawihi kuma an jima ya miƙe sallan tahajjud yana da daman wannan wanda kuma ya ga zai taƙaitu akan ɗaya daga cikin su ko dai sallan tahajjud ko sallan tarawihi yana da daman wannan wanda kuma ya ga cewa shi ya ta ɗaukan fahimtar wani sashi to ba shi da wani dalili kuma da zai tsananta mu wani sashi a cikin waɗannan fahimtocin wani ya ga cewa ba zan yi sallar tarawih kuma zan yi sallar tahajjud wannan mafi yawa daga cikin magabata abin da suka ga kake mafi yawa halittun ƙari har al-allamatu al-muallim ya yi wani tafi qiyamul ramadan ko qiyamul layl haka nan ya ka kawo asar na magabata inda suke sallan abin nan sallan ramadan na dare waɗansu suna yin raka'a 20 waɗansu suna yin 30 waɗansu suna yin 40 waɗansu suna yin to ala ayi hal wanda yake da wancan fahimtar ba shi da hujjan su kan mai wannan fahimtar wanda yake da wannan fahimtar ba shi da hujjan su kan mai wancan fahimtar amma ni ina da fahimtar cewa ka kyauta ta sallah kuma ka tsaya akan raka'a 11 koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yafi alkhair ka kyauta ta sallan ka kuma ka tsawaita ta gwargwadon abin da za ka iya kuma kada ka wuce raka'a 11 in ta kore kai raka'a 13 tsayuwa a kan wannan ya fi dacewa da shirin mu Allah sallallahu alaihi wa sallam sai la an fahimci wannan mutum wallahu ta'ala a'ala wa a'lam ayan da za mu tashi ita ce ayatul kursi alarma bismillah gengebi ita ce sina la ta'khudhu sinatun gengebi baya kama Allah wala nawmun ballanta na bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai ga baki daya da abin da ke cikin fasai lahu nashini Allah subhanahu wa ta'ala man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni babu wanda ya sai ceto a gaban Allah ranan tashin alkiyama face da izinin Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su bayi kenan kuma ya san abin da ke bayan su abin da yake kafin su da abin da zai faru bayan su Allah subhanahu wataala ya sani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi amma su bayi ba su kewaye komai a cikin ilimin Allah illa bima sha'a faci abin da Allah ya so ko da ya zama ana nufin ba su kewaye komai a cikin sanin Allah ba su isa san komai dangane da zatin Allah ba sai abin da Allah ya so ya gaya musu ko kuma ya zama ba su isa su san wani ilimi da Allah ya sani ba sai abin da shi Allah subhanahu wataala ya gaya musu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard lalle kursiyin Allah ya yalwace sammai da kasai ya fi su girma ya wadace su wala ya'uduhu hifzuhuma kuma kiyaye sammai da kasai din baya wahalar da Allah huwal aliyyul azim Allah subhanahu wataala shine al aliyyu shine ainin madaukaki al azim kuma mai girma wannan al aliyyu madaukaki yana daukaka nau'i uku akwai uluwul zati akwai uluwul qadari akwai uluwul qahari dukkan su sun tabbata ga Allah subhanahu wataala daukaka na zati zatin Allah subhanahu wataala ta daukaka can kololuwa take ba tana cakuɗe da bayi bane Allah al aliyyu ne yana can dirbishin halittar sa gabaki daya idan ka wuce duniya ka wuce sama ta biyu ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ka wuce kursiyi ka wuce al arshin Allah to babu wanda ya san irin yanayin yanda gurin yake babu wanda ya san iya girman gurin to anan ne Allah subhanahu wataala zatin shi ya daidaita shine uluwul zati akwai kuma uluwul qadari girman Allah da kitan shi da buwayan qadar ko kuma a ce qadar shine wato kamar mutunci da daukaka shine uluwul qadari Allah subhanahu wataala daukakansa ya sanya wato mutanen kirki suna tsorata da shi mutanen kirki suna tsorata da Allah suna taka tsantsan akan saba masa suna bauta masa haika domin kwaɗayin abin da ke gurin shi domin tsoron abin da ke tare da shi akwai kuma uluwi al-qahari rinjaya ba a ja da Allah ya galaba idan gabaki ɗaya mutane sun je gefe guda Allah subhanahu wataala zai rinjaye su idan duniya da abin da ke cikin ta tana gefe guda Allah yana gefe guda to Allah subhanahu wataala zai rinjaye su wanda wannan nau'o'in uluwi kenan guda uku duka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala al-azim kuma Allah mai girma ne sai malik ce qad akbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna hadhihi al-aya cewa lalle wannan aya a'zamu ayatul qur'ani ita ce mafi girma a cikin ayoyin qur'ani alal-itlaqi wa tuqayyi wannan ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidaya ayatul kursi a matsayin aya mafi girma a cikin alqur'ani mai girma da baki daya wannan ya faru ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidul qurra shugaban makaranta alqur'ani na cikin wannan al'umma shine Ubay ibn Ka'ab ya tambaye shi ya kai Ubay ka san wata aya ce a cikin alqur'ani mafi girma Ubay ibn Ka'ab yace wallahu a'lam wallahu rasuluhu a'lam yace Allah da manzon sa shine mafi sani ya kara tambayan ka san wata aya ce mafi girma Ubay ya maida ilimi ga Allah da manzon sa ya kara tambayan ka san wata aya ce mafi girma sai Ubay ibn Ka'ab ya ce manzon Allah ayatul kursi ce nan da nan annabi sallama ya dan bigi kirjin shi na jinjina yace liyarnika al-ilmu qabl al-mundu ka ilmi ya huda ka ilmi ya huda ka lalle kana da hangen ne kana da kurfin ilmi ya kai qabl al-mundu to wannan sai aka kanci ashiyatul kursi ita ce ayat da take kowace aya kima da daraja da muhimmanci a cikin alqur'ani kuma muhimmancin ta ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta karanta ta a bayan kowace sallah ta farilla har yace duk wanda ya libanci karanta ayatul kursi a bayan sallah kowace sallah ta farilla babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu sakankanin shi da aljanna kawai ya jira mutuwa in ma da a ce ya kosa sosai ya bayyato mutuwa ya iya gayyato ta aiko wato aljanna tana jiran kuma me zaka kai a duniya kana cewa shinkafa ya tashi san ba wani maganar tsadin kaya ba sai ka tafi abin kawai ka je ka duk wanda ya zunci karanta ayatul kursi a bayan kowace sallan farilla manzon Allah ya ce babu abin da zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu muhimmanci da kima ayatul kursi ya sanya ana karanta ta a cikin afka zikiru ranar safi zikiru ranar yamma zikiru ranar kwanciyar bacci duk shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akan karanta ayatul kursi ayatul kursi al'amarinta ba kadan bane domin ya zo a cikin hadisi cewa tana ba da kariya daga dukkan shaitani kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ajiyan dukiya ta zakka zakkan dabino da aka fitar a Ramadan aka ba sayyidina Abu Huraira ajiya sai ya kasance shaitan ya zo yana sata Abu Huraira ya kama shi amma ya ba Abu Huraira hakuri ya ce ba zan dawo ba a karo ne biyu ya kara dawowa ya kara ba da hakuri ya ce yi alkawarin ba zai dawo ba a karo na uku sayyidina Abu Huraira ya ce wallahi sai na kai ga gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kai mun hakuri ka yafe ni zan gaya maka wata fa'ida ya ce to mecece ya ce kaga idan ka zo bacci idan ka karanta ayatul kursi babu shaitani da ya isa kusa da kai har sai an waye ka sai sayyidina Abu Huraira sai ya kyale shi da Abu Huraira ya gaya wa manzon Allah wannan abin da ya gudana tsakanin shi da shaitan sai ya ce to abu na farko dai ka san wanda kake wannan mu'amalan da shi Abu Huraira ya ce a ya ce to shaitani abu na farko ke sannan kuma abu na biyu shine tantagaryen makareci ne shaitan amma kuma a wannan gaban ya gaya maka gaskiya da haka wannan manzon Allah ya sa hannu kenan akan cewa duk wanda ke karanta ayatul kursi in ya zo bacci to shaitanu ba sa iya isa zuwa gare shi sai an wani ki kaga duka dai wannan na daga cikin abin da ke nuni akan falalan ayatul kursi wani wata riwayar ta Ubay bin Ka'ab shi ma ya kasance ya aje dabino shaitan ya zo yana sata ya kama shaitan din shi ma shaitan din ya bashi wannan fa'ida shi ma hadisi ne ingantacce ya ce masa in dai ka karanta ayatul kursi babu wani shaitanin da ya isa ya zo ya kasance ka har shi ne da shi Ubay ya gaya ma annabi sai annabi ya ce wallahi ya gaya maka gaskiya kuma ayatul kursi tana can kusa da ginshikin al'arshi tana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala tana can kusa da ginshikin al'arshi wata al'arshi tana da kawai tana da kafafuwa tana da kafafuwa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala to ayatul kursi tana gefen kafan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala tana tsarkake Allah da aka kwalaloli da darajojin wannan aya ba kadan bane kuma ya dace a ce tabbas wannan ayat ta kowace aya kima da daraja a cikin alqur'ani mai girma saboda babu aya a cikin alqur'ani da ta tattar abin da wannan ayat ta tattar wannan aya ga baki ɗayan ta jumloli guda goma ne a cikin ta kuma duk cikan su suna goyen bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko dai suna tabbatar da sunaye da sifofi ga Allah ko kuma suna kora dukkan na ƙasa da tawaya ko kuma suna tabbatar da bauta ga Allah ko suna tabbatar da rububiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka ayar a karan kanta ta haɗa dangogin tauhidi duka guda uku ita kadai ta tabbatar da Allah ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da sifofi na cika na kamala na buwaya ta kuma kore ma Allah dukkan na ƙasa da aka ayar tun daga farkon ta har ƙarshen ta kawai magana ne akan Allah a cikin jumloli guda goma babu wata aya da take da jumloli guda goma wacce ta tabbatar ma Allah da cancanta abin da ya cancance shi da kore mishi dukkan nau'o'i na tawaya da nasaba kamar wannan aya ayatul kursi a farko ka ji Allah subhanahu wataala ce maka Allah wannan alamun ala zatil zatil ilahiyya malamai suka ce Allah shine wa isma wa lam tace shine ismullahi al'azam wadan su malamai haka suka ce shine ismullahi al'azam saboda duk wata suna tana raka Allah duk wata suna tana raka Allah sai ka ji an ce maka ar-rahman na daga cikin sunayen Allah ar-rahim na daga cikin sunayen Allah al-qudus na daga cikin sunayen Allah as-salam na daga cikin sunayen Allah amma baka taba yin an ce maka Allah na daga cikin sunayen ar-rahman sai da an fahimta kenan yanzu ashe Allahu wannan sunan yake ce jagara da wannan wasu malami suka ce Allahu shine ismullahi al-azim haka wasu malami suka faɗi shine Allah yake cewa Allahu a bayan mun fahimci menene ma'anar Allahu yace la ilaha illahu babu abin bauta akan cancanta shi kenan ba alfarma bace ba ce mako bane ga Allah ana bauta masa akan cancanta ne saboda yana da wani sifofi da sunaye na isa na cika da waɗansu aikace-aikacen da suka maida shi abin bauta na gaskiya da haka ba alfarma ake ma Allah ba taimakon Allah subhanahu wataala ake yi ba kamar yadda ma'aikata suke aiki ga gwamnati ba ne wannan alfarma suke ma gwamnati suna yi mata yajin aiki shi kenan sai a filin gwamnati ne to ba haka ba yi muke bautan Allah ba muna bautan Allah ne akan cancantan Allah da bauta shine la ilaha illa huwa sai ce alhayyu alqayyum Allah subhanahu wataala shine alhayyu shine rayayyi alqayyum kuma shine tsayayyi wannan wadan sunaye guda biyu ne wadanda malamai suke cewa gabaki daya sunayen Allah kuma za su koma cikin wadannan guda biyu saboda kiman su da muhimmancin su ya zo a cikin hadisi cewa idan za ku yi addu'a alihu ya hayyu ya qayyum ku riƙe wannan ya hayyu ya qayyum kuma kalkale masa idan kuna da addu'a ku roƙi Allah subhanahu wataala da wadannan lafazza guda biyu Allah subhanahu wataala yana karɓan addu'a har kamar Abul Aliya ina tsammani cikin tabi'ai yake cewa sunayen Allah ismullahi al-azam suna nan a surori guda uku ismullahi al-azam suna nan a surori guda uku na al-Qur'ani akwai shi a cikin surat al-Baqara akwai shi a Ali Imran akwai shi kuma a surat al-Taha yace to yace ina tsammanin hadisi sai shi Abul Aliya yake cewa da na bincika na karanta hakiki hadisi ne ko asari ne yace da na bincika sai na samu waɗannan sunaye a cikin waɗannan surori guda uku shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum akwai su a Baqara sai kuma akwai su a farkon Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum sai kuma akwai su a Taha wa anatul wujuhu lil-hayyi al-qayyum yace to waɗannan sune waɗannan sunayen guda biyu su ne suka yi tarayya a cikin Baqara da Ali Imran da Nisa'a da Taha yace sai muka fahimci waɗannan su ne ismullahi al-azim wanda yake idan an kira Allah da su yana amsawa in an roƙe shi da shi Allah yana karɓa da haka wadansu malamai suka ce ismullahi al-azim shine al-hayyu al-qayyum idan aka ce al-hayyu shine rayayyi rayuwar Allah subhanahu wataala cikakkiyar rayuwa ce wacce take ba a taɓa samun lokacin da aka rasa rayuwar nan ba da aka bashi da farko ke haka nan kuma ba za a samu lokacin da babu rayuwar nan ba da aka bashi da ƙarshe ke sannan rayuwa ce cikakkiya wacce take babu naƙas a cikinta duk wani nau'in gajiyawa ko aibi a cikin wannan rayuwar babu rayuwa ce cikakkiya da wannan suke cewa duk wata sifa ta Allah ko suna da take koma zuwa ga zatin Allah to ta shiga cikin al-hayy idan ka dauki as-sam'u ba a samun as-sam'u sai an samu al-hayatu wato ji in ka dauki al-basar ba a daukan ba a samun gani sai an samu al-hayatu sai an samu rayuwa in ka dauki al-ilmu in ka dauki al-qudratu bi ma'ana duk wata sifa ta zatin Allah to tana koma zuwa ga al-hayy haka nan al-qayyum ma'ana al-qayyum wanda yake ya tsaye da kansa kuma da shi ne duk wata halitta ta tsaye ya cika a karan kansa bai da bukatun komi gurin kowa sannan kuma ya mallaki komi ya mallaki kowa kuma kowa ma yana tsaye da shi da tsayuwar Allah subhanahu wataala ne mutane suke rayuwa gabaki ɗayan domin da Allah bai cika shi ba to ba zai iya cika bayansa dole a samu wani lokaci a ce maka abin da ke wurin Allah ya kare sai an yi providing din wani a ce maka ba taki kamar yadda taki ke kare ma gwamnatoci babu taki sai an yi providing shi Allah subhanahu wataala al-qayyum ya tsaye da kansa kuma gabaki daya bayi sai ya gare shi babu wani cikin halittun Allah da iskan da Allah zai bashi ke gagarin Allah babu wani cikin halittun Allah da abincin da Allah zai bashi zai gagare Allah babu wani cikin halittun Allah da kalmomi da zai magana ko abin da zai ji ko zai gani zai gagare Allah subhanahu wataala da ma'ana shi ya cika akran kansa ya tsayu sannan kuma gabaki daya halittun sa sun tsaye da Allah ne subhanahu wataala har karan kanta al'arishin Allah to ta tsaye da tsayuwar Allah subhanahu wataala ba alfarma take ma Allah ba ce makon Allah take yi ba Allah bai amfana da al'arshi sai dai al'arshi take amfana da Allah subhanahu wataala domin yayi mata alfarma ya daidaita a rubishin ta har ana kiranta al'arshi rabbul arshil azim ana kiranta da jima da ka wannan ce makon ne Allah subhanahu wataala yi ma al'arshi to shine ma'anar al-hayyu al-qayyum shi kuma al-qayyum gabaki daya sufofi na aikin Allah za su koma zuwa gare shi sifofi as-sifatul fi'liyah sifofin Allah kala biyu ne akwai as-sifatul zatiyya sifofi na zatin Allah sune muka yi magana kaman ji gani kaman magana kamar abin nan kaman ji da gani kaman ilimi da makamantan su to akwai kuma as-sifatul fi'liyah sifofi na aikin Allah bambancin waɗannan sune sifofi na zatin Allah wato suna cikin zatin Allah ne amma sifofi na aiki Allah ya sifanta da su amma lokacin da ya ga dama ne kuma zai apply din su zai aike su amma kuma ya sifanta da su kamar sifan istiwa'i istiwa'i daidaito an yi lokacin da babu al'arshi shi Allah ce summa stawa 'ala al-arsh nan ya daidaita a gabashin al'arshi to lokacin da babu al'arshin to amma kuma Allah ya sifanta da su an istiwa'i haka nan nuzul saukowa saman duniya da Allah ke idan dare ya rage ɗayan ukun karshe shi ma kaga wata sifa ne Allah ya sifanta da ita amma lokacin da ya ga dama yake apply din ta kamar magana sifa ce ta aikin Allah Allah yakan yi magana lokacin da ya ga dama da kuma wanda ya ga dama cikin bayinsa to haka nan sauran sifofi na aikin Allah gabaki daya suna koma karkashin al-qayyum da wannan sai suka ce to al-hayyu al-qayyum sunaye ne guda biyu wanda yake gabaki daya sunan Allah suna koma zuwa gare shi Allah ce la ta'khudhu sinatun gengedi baya kama Allah wala nawm ballan tanabaci wannan wala din da manufa aka kawo ta da ya so da ce la ta'khudhu sinatun wa nawm gengedi bai kama Allah da bacci to amma tun da bacci ya fi gengedi girma sai aka ce gengede bai kama Allah wala naumun ballanta zama a ce bacci kenan rafkana mantuwa sha'afa abin nan da ake kiran shi ko jahilta bai kama Allah subhanahu wataala duk wani dangin rafkana ko dangin mantuwa ko sha'afa ko jahilci bai kama Allah wanda duk wanda bacci ya kama shi ko gengedi waɗannan abubuwan duk za su iya tattaro a kansa duk wanda ya bacci akwai jahilci a tare da shi don bai san abin da ake yi ba wanda ya bacci akwai rafkana a tare da shi don abin da ake so a yi ba zai yi wanda ya bacci ruhu hankalin shi ya tafi wanda ya bacci ya rafkana to ta yaya za a ce bacci ko gengedi na kama hannu girman Allah da buwayensa da cikansa da kisansa da kasancewar shi al-hayyu al-qayyum ya sa wannan bazai tabbata da Allah kasancewar shi al-hayyu rayayyen da yake babu na kasa a cikin rayuwa bacci da gengedi na kasa ne a cikin rayuwa na kasa ce a cikin rayuwa to irin wannan baya kama Allah sai ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk gabaki da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai lahu nashi ba sai tarayya da kowa ba kuma wani abin ban sha'awa shine Allah yana ta fadin cewa nashi ne nashi ne nashi ne har yau ba a samu wanda ya wuce kai ni ma ina da rabu a ciki ba a samu wanda ya wuce kai ba na Allah bane sama ta daya ta wuce ba a samu wanda ya wannan ikrarin ba to kenan Allah yayi kalubale ya kalubalance ba ya kalubalance su amma har yanzu ba wanda yake musa da haka wannan ya tabbata cewa Allah subhanahu wataala shi ne da su da haka dukkan nashi ne خلقا وملكا وعبيدا halittan sa ne mallakan sa ne kuma duka bayin sa tun daga halittu na masu hankali mutane da aljannu ko dabbobi ko wuta ko aljannu ko mala'iku ko abin da ya kama da haka duka baki daya bayin Allah abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gabaki daya na sa kuma wannan adadin halittu babu wanda zai iya kan shi Allah wadansu a teku ne wadansu a tuddai wadansu a sama wadansu a tsakatsaki waɗansu kana iya ganin su da ido waɗansu baka iya ganin su da ido saboda kankancin su sai an yi amfani da sanadarai waɗanda ake ganin abubuwan da suke buri waɗansu sai ma dai a gaya maka kawai kai imani baka iya ganin su baka iya ganin su to dukkan kansu mallakan Allah subhanahu wataala ne kuma shi ke juya su yadda ya dama dubi mala'ika da annabi ce an ce in ba da labarin wani mala'ika tsakankanin wannan kunnin sa zuwa gefen idan sa tafin shekara 500 ne tafin shekara 500 ko zuwa wuyan sa tafin shekara 500 wani irin tafiya Allah kadai san irin tafiya tafiyan iska tafiyan haske ko tafiyan iska ko tafiyan mala'ika ko tafiyan aljini ko tafiya akan doki an dai balaki tafin shekara 500 tafiyan shekara 500 ne ita tafiya daga nan daga gefen kudu zuwa wuya kawai tafiyan shekara 500 ya girman kan ya kan shi yake girman ya gangan cikin wani mala'ika daga cikin mala'iku an ce yana da fukafukai guda 600 amma sai fike ɗaya zai rufe duniyar nan gaba ɗaya ba a je maganan gangan cikin ba ba a je maganan gangan cikin ba ta fike ɗaya ne zai rufe duniya to ya gangan cikin kaga wannan ya karfin tunanin dan adam to duk waɗannan halittun masu girman nan a ƙarƙashin mulkin Allah suke shi ke juya su ne har idan yayin nufin zai fitar da al'amari fadi suke ga baki ɗaya su kuma ko dan su mala'ikun uli ajnihatin ne masana wa thalatha wa ruba wadan suna da fakafai biyu wadan su uku wadan su hudu haka suke fadi gaba ɗaya su kuma saboda buwaya da idan Allah subhanahu wataala ya mallake su mai na jijiya Allah ce man zalla bai shawar inda hu illa bi idin babu wani mutum babu daya da ya tsaye ce to a gaban Allah ran tashi kan kiyama sai da idin babu mutum dai saboda lillahi qul lillahi shafa'atu jami'an gaba ki dai ce to na Allah sai wanda Allah ya yarda da shi ya kuma ga dama a cikin shi sannan ake iya ce dan da ko wanda suke ƙaryan cewa za su ce to su a gaban Allah to ƙarya suke sai wanda Allah ya ga dama ci kai ceto kuma sai wanda Allah ya yarda shi ce cetuwa ne wannan kake iya ji ya alamu ma baina aidihim ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su abin da suke ciki yanzu da abin da zai zo a gaban su da abin da ke bayan su duka Allah subhanahu wataala ya sani babu abin da ya koyi daga cikin al'amarin bayi ko misalin zarrace babu abin da ya koyi ga Allah subhanahu wataala cikin al'amarin bayin sa wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a masu bayi ba su kewaye komai ba cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama sai abin da Allah ya so sai abin da Allah ya ga dama ya gaya musu sannan za su sani dangane da zatin Allah kenan duk abin da Allah bai gaya maka cewa a zatin shi akwai kaza ba to baka isa ka bugi kirji ka ce Allah yana sa iri kaza ko suna iri abin da manzon Allah bai gaya maka ba saka ce Allah yana da wannan sifa ko sunan ko kuma cikin ilmomin Allah ma'lumat na Allah babu abin da bai saka sani face abin da Allah ya ga dama ya sani shi kursi ya kursi yu samawati wal ard kursiyin Allah ta yi rusu samai da kasa kursiyin Allah ita ce wurin sanya kafa ko guda biyu na Allah subhanahu wataala haka dan sayyidina Abdullahi dan Abbas ya fadi kuma wannan yana nuna maka akan cewa babu yanda za a yi ijtihadi shiga cikin irin wannan matsala zaka tabbas ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kursi shine wurin saka babu wani kursi babu wanda yake iya girman sa sai Allah idan ka dauki sama ka dai ka tura ta ka jefa ta a tabi kamar kwandala ne a daji masana geography har yanzu ba su iya sifanta girman sama ba a ce ana harfashin girman sama ya kai ka sama ta daya ba iya ba iya wannan ba to girman ta Allah kadai san iyakan shi amma idan ka dauke ta ka tsura ta ka jefa ta sama ta biyu to sai ta zama kamar bandara a daji kamar da yake cikin akarin Abdullahi ibn Mas'ud ita ma ta biyu in ka jefa ta uku haka ita ma ta uku in ka sanya ta a cikin ta hudu a cikin ta biyar a cikin ta shida a cikin ta bakwai to duk gabaki dai sannan nan guda bakwai ka dunkule su ka jefa su a kursiyin Allah to kamar ka jefa bandara ne a cikin daji ba san da zaman su kenan kursiyin Allah Allah kadai san iya girman sa shine yake cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh kursiyin Allah yayi lokacin san mai gabaki dai da kursiyin ya fi su girman ne sabu sa wala yaquduhu shibbuhuma kiyaye san mai da kursiyin bi gagarin Allah komai akan ilimin Allah ne akan idan Allah subhanahu wa ta'ala a kuma kan isan shi da buwayin shi ne da jujjuyawan sa وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين باب وتجني تأتي أجزاء ينكي جكي تفاضل فتصير إذن من الله باب وتوتلا تكأ كأ وكوا فإذا توا خطأ جني كثنا كأ فتصير إذن من الله سبحانه وتعالى شيء باب إذن نسي وأن كأ وام هم قوس شيء كأيبا مجا إيا كأ وان دلاجي إيا رايوان دلاجي lokacin da za ta tsinki a ina za ta fara wani dabba ne zai cinye ta ya za ta kare duk gabaki ɗaya na cikin ilimin Allah sun kuma zai gagara ne tsara halittu a ce kowace cikin mai ciki tana dauke da da kuma a do lokaci ɗaya ana tsara halitta ana gina halittar kowa zai gagara Allah zai gagara Allah na tabbatar yanzu matan da ke da ciki a duniya sun ci miliyan ɗaya sun ci miliyan ɗaya to ya ake yi ake kula da wancan a kula da wancan a kula da wancan a daidai lokacin da yake wancan tana wata ɗaya wancan tana wata biyu wancan tana wata ta uku wancan tana wata ɗaya da kwana ɗaya wancan tana wata ɗaya da kwana biyu kuma kowanne abu akwai abin da Allah subhanahu wataala ya tsara kuma duk zai gujiyar da Allah ya halicci san mai da kafai da abin da ke tsakankanin su kuma gajiyawa ba ta same shi ba wa ma masana min lahu babu wata gajiya da ta samu Allah subhanahu wataala ala ayi hal shine ma'anan wala yaquduhu hibbuhum kiyaye san mai da kafai ba su waye Allah ba wa huwa al-aliyyu al-azim Allah subhanahu wa ta'ala shine al-alim mai girma kamar da muke bayani al-azim kuma madaukaki mai girma to shine malai yake cewa ar akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna hadhihi al-ayat al-afa anna hadhihi al-aya lalle wannan aya a'zamu ayati al-quran al-islam ita ce ayat da ta fi kowace aya girma a cikin alqur'ani gabaki daya ila kun fahimci jumloli goma da muka karanta a cikin wannan ayat kun fahimci jumloli guda goma na farko bari mu yi sabon ku gani Allahu la ilaha illa huwa nawa daya al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تو كاتم مقارشة تند أن شيء تشيء ما في جرمان آية دو الله قد آمو من سونا ين الله سونا آية دسفو تنفع sunan Allah kawai nake so a samu da sifofin kaga idan muka dauki Allah yana da kashin sunan Allah ko ba shi ne mai sunan Allah sai aka ce al-hayy al-qayyum ga guda uku sai kuma a can karshe sai aka ce wa huwa al-aliyyu al-azim akalla ga sunan Allah guda biyar a cikin wannan to idan ka dauki sifofi idan ka dauki sifofi mu dauki sifofin tabbatarwa ba na korewa ba na korewa mu dauki sifofin tabbatarwa kaga yace la ilaha illa huwa wannan sifaci tabbatarwa ne lahu ma fis samawati wa ma fil ardh tabbatarwa shi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum tabbatarwa shi wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi tabbatarwa shi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh tabbatarwa shi to mu dauki sifofin da aka kore ma Allah ko na kasa ko aibi kaga an ce la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, kaga korewa ne, an kore sifa ta ne kasane ga Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni, an kore wani ya iya tasarrufi ne a cikin mulkin Allah. Da wannan din ma zamu iya dauke shi ma wala yakun bi shay'in min ilmi, shi ma kore wani ya iya tasarrufi a cikin ilimin Allah. Wala ya'udhu hifdhuhuma, shi ma kore ne kasace ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka sai kasance suran ko ayan ta tattara kuma waɗannan abubuwan masu albarka, tabbatar da sifofi madaukaka da kyawawan sunaye ga Allah, kore na ƙasa da aibi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kafin mu ci nan don muhimmancinsa, bari in ɗanyi wani bayani akan yadda ƙa'idan tabbatar da sifofi suke ga Allah da ƙa'idan kore sifofi. Idan ka ɗauki littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka ga idan Allah yana tabbatar ma kansa da sifofi, yana tabbatar ma kansa da sifofi ne mufassal tilla-tilla ake. Amma in wurin koma korewa ne, akan koro ne mujmal, akan kore ne a jumlaci. Amma wurin tabbatar ma Allah da sifofi, akan tabbatar da shi ne dalla-dalla. Wannan wata ka'ida ce a cikin mu'amala da sunayen Allah da sifofinsa. Nafiyul mujmal wa ithbatul mufassal, kore na ƙasa ga Allah a jumlaci, amma tabbatar da sifofi ga Allah a filla-fillansu. Ba ku gane abin da nake nufi ba, bari in ba ku misali. Idan aka ce aka samu wani malami, aka ce wannan malamin natsatsi ne, aka ce mishi natsatsi ne, kaga a ƙarƙashin an tabbatar mishi da sifan natsatsi ne, to an kore sifofi ne na ƙasa gare shi bila adadin. Idan aka ce natsatsi ne, kaga bai hauragiya ke, bai bagazan gurin tafiya, bai ɗaga sauci in yana magana ana jin shi a nesa, bai faɗa ila an gane. Wannan aƙalla kawai ɗan wannan misalin ga wa'in sifofi na naƙasa an fitar da su a cikin sifan natsatsi ne. Na tabbatar idan na baku dama za ku ƙara wa'in sifofin na naƙasan da za a kore a ƙarƙashin wani natsatsi ne. To kenan lokacin da aka tabbatar ma Allah da wata suna ko sifa, to an kore mishi na ƙasa da dama da ke ƙarƙashin wannan, da ke kishiyantar wannan sifan ko wannan suna. Kila an fahimce ni da kyau, an kore wannan na ƙasan da yawa. To amma idan aka ɗauko aka ce kuma za a zo a yi bayani, a ce kaga kamar nan an ce wala ya'udhu hifdhuhum, kiyaye ya sammai da ƙasai bai ga ranar Allah, wani irin korewa aka yi a jumlaci, ba a ce maka baya kasa ciyar da su, baya kasa shayar da su, baya kasa ganin su, baya kasa kaza, baya kasa kaza, baya kasa kaza, ba ɗin da za a kore a nan sun fi dubu, sun fi miliyan. Amma ne maimakon a yi wannan tafsir ɗin, sai aka ce wala ya'udhu hifdhuhum, kiyaye su ba zai gagare shi ba. To duk wani abin da ka sani gagara a cikin kiyaye abu, to ya shiga ƙarƙashin wannan. Kila kun fahimci abin da ake nufi. To da haka shi duk lokacin da za a tabbatar ma Allah da sifofi, za a ga filla-filla ake yi. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir, sai ga ana ta filla-filla. Amma idan za a kore, sai ka ji an ce subhanallahi amma yushrikun. Kila an gane, shikenan subhanallahi amma yushrikun, shikenan an kore. Amma me aka kore a nan? To fassara kalman ka da subhanallahi, sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da ke sharha, ba a yi maka filla-fillan shi. Da ka duk wani abin da yake cakuɗa ko gwamawa na kawo shi, to Allah ya tsarkake da wannan. Kai kuma yanzu ya rage na ka kai ta ƙwaƙwulu, da ka duk wata tawaya ko na ƙasa ko aibi da ke fitowa a ƙarƙashin shirka da Allah, to Allah subhanahu wataala ya kore mu kanta. Wanda yace zai rika kore mu Allah abu haka filla sai ya kota cikin wata mummunan aqida da sani ila amfancin da kyau. Shi kuma idan za a tabbatar mu Allah filla ake, amma shi kuma gurgurdan inda nasi ya kawo. Allah ya yi wannan matsala ce ta aqida, kila idan tafiya ce tafiya insha Allah ta'ala mun fara bayani akan ina ganin ya kamata mu zaka san insha Allah ta'ala. Idan Allah ya kai mu gobe da rai, idan mun zo kawai sai mu karanta abin da malam ya kawo a dangane da wannan aya. Amma dai ina fatan alƙi waɗannan bayanai da ne akan wannan aya insha Allah ta'ala gobe sai mu je kawai shi abin da malam ya rubuta. Allahu ta'ala a'lam. Idan akwai tambaya za mu iya amsa. Na malamin ka za ta abin da نعم عليكم السلام قدم مقابل نعم وراء الدعاء ايه متين يكرا الله دا ابن دا الله يكرا كم تبشي يكرا الله دا ابن دا منظم الله صلى الله عليه وسلم يكرا الله بشي فاقوري ومتقابلين idan kai bi Allah da Fatihatul Kitab, kai bi Allah, idan kai bi Allah da wannan ayoyi wanda yake kawowa kamar ƙarshen suratul Hashr din nan wanda yake akwai sunayen Allah a ciki, yabo ne da jinjina ga Allah. Idan ka dauki ayoyi 6 na farkon suratul Hadid, ayoyi 6 na farkon suratul Hadid kuma irin abin da wannan ayan ta kunsa su suka kunsa, sai dai su ayoyi ne guda 6 ba aya ɗaya ba ce, ita ko wannan aya ɗaya ce. Wa innan ayoyi guda 6 na farkon suratul Hadid, wato idan kai nazarin su da kyau ka fahimci sakonnin da ke cikin su, wa innan ayoyi dole za su kare zuciya. Idan kuma ka karanta su da yaqini ka kankaninka da Allah, ina tabbatar maka da cewa addu'an ka ba ta kama da addu'an da za a yi wasi da ita ba. Hadar ma ko za ka iya karanto mana ayoyin da muhimmanci. Suratul Hadid, Hadid sabaha lillahi. A'udhu
billahi minash shaytanir rajim.
مو أبرم من القرآن ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من سلا في قيد بسم الله لا تفرق سورة
بسم الله الرحمن الرحيم سبح
لله ما في السماوات والأرض ركع يراد بسم آيوية نعم
وهو العزيز الحكيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام له خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير
يحيي ويميت
له خلق له خلق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معهم أينما كنت والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يريد الليل النهار ويريد النهار الليل وهو علم بذات الصدور.
Ayoyi masu cike da albarka da alkhairi sunayen Allah da sifofin Allah ne aka tara a wannan ayoyin. Idan za ka yi addu’a ka yi roƙo da wannan addu’a. To da sauran addu’o’i da suka zo a cikin hadisi akwai wanda hadisi ya ce ismullahi al’azamu ne, Allahumma inni as’aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan. Akwai dai sunaye da sifofi na Allah da ya zo ko da cikin Qur’ani ko kuma a cikin hadisi. Idan ka kaskantar da kai ga Allah, ka fara yabo ga Allah. Kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kuma daga hannu ka fuskanci alqibla ka kuma aka sami ilhahi shine marerecewa ka shagwabe ka marerece ma Allah subhanahu wa ta'ala inda ka san shagwaban yaro ne ka san shi shagwaban yaro bai san kowa sai uwan shi duk wanda ya miƙo hannu sai ya fada to haka ake so ka yi dangane da Allah kana da wani baba to haka Allah ka san kana da wani wa ko haka Allah ka sani kai baka san kowa bane kawai sai Allah ka daga hannu kai ma Allah wadannan addu'o'i kuma ya kasance baka yi gaggawacin addu'a ka baka yi addu'a ne yanke zumunci ba baka yi addu'a ne zunubi ba baka yi i'tida'i wuce wuri a cikin addu'a ba duk abin da ka roƙa Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan addu'a ta dan haka a kusa zuwa ga Allah bayan ka gama addu'an ka kuma in ka samu dama in kana dan hali idan ka fito abinda Allah ya baka na sadaka ka yi saboda wal amalu salihu yarfa'uhu kyakkyawan aikin mutum shi da addu'an ka gaban Allah ko riga ce zaka bada ko abinci ne zaka bada in kuma dai ya zama dai babu wannan halin to shikenan je ka gaida wata innan ka ko wani kawun je ka asibiti ka gaida mare lafiya je ka zai tuwon dan uwanka fi sabilillahi kira-iran waɗannan abubuwa shikenan addu'an ka ta riga ta faru sirrin cin nasarar mu kenan a rayuwar Allah ka ciyar da mu nasara duniya da lafiya a lokaci ya riga yayi na'am wa alaikum assalam na'am aikin hajji na'am Allah ya kai ka eh mu Allah ya kai mu No. So abin da yanda yake din haka yake ba wani sani kenan yanda yake haka saboda shi ya dace kudin haramun ne shi kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqulu illa tayyiban da haka tun lokacin da ya dauki kudin ya je ya ce labbaika umratan Allah zai ce la labbaika wala sadaqa ba karba ba to kaga duk aikin da yazo bayan wannan ba aka ga ba karba zake yanzu bari in baka misali yanda zaka gane shikenan sai aka sami wani dalibi yana son ya shiga jami'a sai ya je ba bashi admission ba yayi apply amma sai ba bashi admission ba sai ya ce ni dai na riga ni ne shikenan ya ci gaba da zuwa lecture in za a assignment yana yi in yi assignment cikin 100 kan cikin 95 ko 6 aka zo jarabawan karshe ya sami kusan 4.95 misali ba ya sami first class kenan ba amma ba shi da admission idan aka zo raba sakamako za a ba shi duk da wancan gwanintan da ya yi amma ba shi da sakamako saboda tun farko ma ba shi da admission to matsalan wanda ya je aikin wajen da dukiyar haramun ya gashi ya tattara abubuwa da yawa in ya yi ibada sakamakon ba shi da admission tun farko da ma Allah ce bai ma karɓa da haka in an gafarta ka ga ba shi a ciki in an ce duk wanda ya karatu nan ya kawo takardun shi daga nan sai aiki wanda ya san kaskila ka ga babu wannan dan jami'a a ciki dan shi bai san kaskila kan kaddarawa ne kawai takadir to wannan shine misalin shi da haka tun farko Allah ya yarda kai aikin in Allah bai zama mutum ya yake bukata magana magana ma baka yi ba na idan mutum ya biya mu wani aikin haji ko aka biya maka aikin haji idan dukiyar da mutum ya biya maka mutumin da ya biya maka an san yana da hanyoyi na halal yana da hanyoyi na haram an san yana da hanyoyin halal da hanyoyin haram to idan ya biya maka sai ka karba ka shiga aikin hajin ka ana kyauta tsammanin ka dukiyar halal din haka kowa yakan yi wa jama'a ya fassa ila an fahimta tun a cikin dukiyar haram ne kai ba abin da ya dame ka tunda dai yana da dukiyar halal yana da dukiyar haram to sai ka dauka cikin dukiyar halal din amma in kowa ya san cewa ba shi da dukiya sai na fashi da makami ba shi da dukiya ko ba ta da dukiya sai na karuwanci ba shi da dukiya sai na bokanci kowa ya san wannan a ciki yake ci a ciki yake sha to ko ya maka kyauta ko ya biya maka haji ko ya biya maka umara ka kyale masa in kanka domin goba ne cuta ne idan ka ci kuma sai ya maka tasiri kuma Allah bai karɓi ibadar mutum ba maganar ƙarshe na
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.